sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe nake farin cikin kasancewa tare da ku a yau Alhamis 1 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafka da su ga kanin labarin.
Gwamnatin Spain ta ba da umarnin saka wasu takaitattun matakan kulle a birnin Madrid yayin da kasar ke fuskantar ƙarin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar coronavirus. Gabar majalisar wakilai a Amurka Nancy Pelosi da sakataren bai kimanin kasar Stephen Mnuchin na shirin sake wani zama yau Alhamis yayin da suke kokarin cimma matsaya kan wani sabon shirin ba da kudaden tallafi saboda annobar coronavirus. Shugaban yin adawar Rasha Alexei Navalny ya faɗa wa wata mujallar kasar Jamus cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ne ya sa aka sanya masa guba.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsaffin shugabanni da 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu a kan cikin Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai. Sannan za ku ji cewa a karon farko cibiyar nazari ta kiwon lafiya a Najeriya ta ƙirƙiro da wata na'ura wacce za ta ba da sakamakon gwajin cutar coronavirus cikin mintuna 40. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda a ishe Sisile ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da ake ci gaba da shagulgulan cikin Najeriya shekara 60 da samun 'yancin kai, shugaban Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabinsa ga 'yan kasar, inda ya nuna muhimmancin dorewar haɗin kan jama'ar kasar a daidai lokacin da kasar ke fuskantar wasu matsaloli. Ga fassara kaɗan daga cikin jawabin shugaban, wanda Umar Faruk Musa ya aiko mana daga Abuja.
My summary of our journey so far as a nation is necessary to appropriately chart where we need to go and how to get there together.
A takaice, akan tafiyar mu a matsayin ƙasa wajibi ne mu yi nazari akan inda ya kamata mu kai da yadda za mu isa a can tare. Yau ina da masaniyar cewar tattalin arzikin mu tare da na sauran ƙasashen duniya yana tsugunne. Muna da matsaloli na tsaro da waɗansu yankunan ƙasar mu suke fuskanta, yayin da al'ummar mu suke fuskantar ƙalubalen rayuwa a sanadiyar inuwar siyasa.
In addition, institutions such as civil service, police, the judiciary, the ministry all suffered from a general decline.
Bidin dadawa aikin gwamnati kamar na 'yan sanda da fannin shari'a da sojoji da dai sauransu duk suna fuskantar muhimmin ko babban kalubale wanda ya sanya dole ne Najeriya ta dauki matakan da za ta gyara irin waɗannan matsalolin domin al'amuran ƙasa su ci gaba, inji shugaba Muhammadu Buhari. A jawabin da ya nuna shugaba Muhammadu Buhari ya dauki lokaci mai tsawon gaske inda ya yi kira ga magana haɗin kai da kuma warware matsaloli na kyamar juna, bambanci na addini da kabilanci da dai sauran bangarorin rayuwar da zamantakewa ta zama mai kalubale mai yawan gaske, inda yake cewa
the stereotype of thinking of ourselves as coming from one part of the country before seeing ourselves as Nigerians.
Muna bukatar gyara kanmu baki daya bisa ga tsari na gaskiya, kuma wannan bukin ya ba mu damar dubawa tare da warware tsegugguman da ke raba kawunan mu na al'umma, tare da duba hanyoyin da za a ɗauki matakan haɗa kan ƙasa, domin idan ana tare, idan ana bai daya, a lokacin ne za a samu nasarar warware dukkan matsalolin da ƙasa ke fuskanta. Ga dai kaɗan daga cikin faretin da aka yi inda sojoji suka nuna ƙwazo da bajinta gurin fareti da kuma yin atisaye da ya burge al'umma ta Najeriya masu kallo a talabijin a lokacin da ana wannan buki na cika shekara 60 da Najeriya ta yi a matsayin ƙasa mai 'yancin kai. Komandan fareti kenan na soji a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yake zagayawa domin duba tsarin bukukuwan da sojoji suka tsara a filin fareti na Eagle Square da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kenan.
Fassara kaɗan daga cikin jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan, wanda Umar Faruk Musa ya haɗa mana. Shugaban yin adawar Rasha Alexei Navalny ya faɗa wa wata mujallar ƙasar Jamus cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ne ya sa aka sanya masa guba. A wani bangaren kalamansa da jaridar Der Spiegel ta fitar yau Alhamis, Navalny ya ce ba ni da wani da zan zarga da aikata wannan laifi illa shi. Ita dai fadar Kremlin ta musanta cewa tana da hannu a ciki. Navalny ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi a ranar 20 ga watan Agusta, inda da farko aka kwantar da shi a wani asibiti a garin Omsk na yankin Siberia. Likitocin Rasha sun ce ba su iya gano wata alama da ta nuna guba aka saka masa ba, amma bayan mayar da Navalny zuwa asibitin Jamus, gwaje-gwaje a can sun nuna an saka masa guban nan da ake kira Novichok, wacce asalinta daga tsohuwar tarayyar Soviet aka hada ta. Haka ma gwaje-gwajen da aka yi a dakunan binciken Faransa da Sweden sun tabbatar da wannan sakamakon.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda zai sake dawowa da karashen labaran duniya a nan gaba kadan. To yayin da ake ci gaba da bakukuwan cikan Najeriya shekaru 60 da samun yancin gashin kai, shugabanni da ƴan kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta. Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Abdulsalam Abubakar ya ce, babu abin da za a ce illa ayi hamdala cikin waɗannan shekaru da kasar ta kwashi. Yayin da wasu suke nuni da matsalar tsaro da ta dabaibaye kasar. Wakilin murya Amurka Mustafa Nasir Basari ya aika mana da ƙarin bayani daga Mina, babban birnin jihar Niger.
Yan Najeriya na ci gaba da fatan alheri akan cikar kasar shekaru 60 da samun yancin kai daga turawan kasar Burtaniya. Bayanai dai sun nuna ra'ayoyin yan Najeriya ya bambanta akan samun ci gaba ko kuma akasi. Da farko dai ga ra'ayin tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Abdulsalam Abubakar.
To alhamdulillah, zan ce shekara 60 da muka samu yancin kai, Najeriya ta shiga da fita. Akwai abubuwan da aka yi na alheri da kuma rikice-rikice da kasar nan ta shi. 1960 a lokacin muna da jihohi guda uku.
Share shekaru 20 ana mulkin hular, a yanzu yana ɗaya daga cikin manyan nasarorin da Najeriya ta samu. Inji mai sharhi akan al'amura Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa.
A shekarar 60 aka samu injin kan ƙasa nan, shine a bangaren siyasa shine dore wanda aka yi daga 1999 zuwa yanzu da ba a samu shigowan ƴan damara ba, wato sojoji ba, da ba a samu zaka samu a tsaye har zuwa yanzu, to shi ma wani ci gaba ne.
To amma ana shi gefen mataimakin shugaban kungiyar Meti Allah a Najeriya, Alhaji Hussein Boso, ya ce duk da cewa Najeriya ta samu ci gaba ta fannoni da dama, to amma yawaitar aikata miyagun laifuffuka na neman kawo tarnaƙi.
Yawan aikata laifuka da ake yanzu da ba a yi su ta nan aka samu matsala, amma a bangaren rayuwa akwai ci gaba. Muna son dukkan ɗan ƙasa ya yi ma Najeriya fatan alheri, tsaro ya inganta.
A baya dai wasu sun yi ta kawo shawarwarin cewa kamata ya yi a yi wani tsari da zai rage wa gwamnatin Najeriya ɗaukar nauyin wasu al'amura. Al'amarin da Alhaji Umma Kwalo mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa ya ce yana goyon baya.
Ina bada goyon baya kan wannan. Zan baka misali me ya hada gwamnatin tarayya da hanyar da ya ratsa cikin jihar Niger. Ya kamata da a ce kowane jihar ba ta gashin kanta, duk wani hanya da ya ratsa jihar ɗinka naka ne.
A yanzu dai hukumomin Najeriya na ci gaba da nuna buƙatar ganin ƴan Najeriya sun hada kai, kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana.
A yau muna biki na shekara 60 na ƙasar Najeriya. Ina kira ga ƴan Najeriya a rungumi juna a yi samu zaman lafiya. Ina kira ga shugabanni kuma musamman ta bangaren tsaro a yi duk abin da za a yi a ƙara samun tsaro a ƙasar Najeriya.
Fata dai Allah ya kawo ma Najeriya dauki domin samun saukin ƴan bindiga da masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari, yanzu kuma ga Muhammad Baballe ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Hukunta a Hong Kong sun ce gura ta lafa ranar Alhamis a yankin, bayan da aka baza dubban jami'an tsaro a titunan birnin don su dakile duk wata zanga-zangar masu rajin kare mulkin demokuraɗiyya a lokacin da ake bikin gargajiya na tunawa da ranar da aka kafa ƙasar China ta zamani a shekarar 1949. shugabar Hong Kong Carrie Lam ta yabi sabuwar dokar tsaro da hukumar Beijing suka saka wa yankin, wacce ta ce ta taimaka wajen yayyafawa ayyukan masu rajin kare demokradiya ruwan sanyi a birnin mai yar kware-kware yancin gashin kai. Yan sanda sanye da kayan sulke sun rufe wani sanannen yankin hada-hadar kasuwanci yayin da ake tsammanin faruwar zanga-zangar da masu fafutuka akan yanar gizo suka kira. Tsohon shugaban kasar Saliyo NSB Koroma zai bayyana a gaban hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ranar Litinin don amsa tambayoyi kan zargin rashawa da ake wa gwamnatinsa wacce ta kwashe sama da shekara 10 a mulki. Horon gayyatar da aka aika wa Koroma na daga cikin matakan da magajinsa shugaba Julius Maada Bio ke ɗauka na ƙoƙarin gano wanda ya jefa ƙasar cikin ƙangin karayar tattalin arziki. A wani mataki na tabbatar da aukuwar binciken, an haramtawa Koroma da wasu jami'an gwamnatinsa sama da 100 fita daga ƙasar bayan da aka zarge su da laifin wawura dukiyar ƙasar a tsakanin shekarun 2007 zuwa 2018 da suka kwashe suna mulki a ƙasar ta Saliyo. Zarge-zargen da ake musu na tattare ne kan yadda aka rika tafka kurakurai a ayyukan haƙar ma'adanan ƙasar da kuma yadda aka rika ba da kwantiragi. A baya tsohon shugaba Koroma ya sha musanta zargin aikata ba daidai ba.
Labaran duniya kenan akan saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani kokari na inganta hanyoyin gwajin masu dauke da cutar COVID-19 a Najeriya, a karon farko cibiyar nazari ta kiwon lafiya a kasar ta kirkiro da wata na'ura da za ta iya bada sakamakon gwajin cutar cikin mintuna 40. Ana dai ganin wannan a matsayin wani cigaba da zai taimaka wajen rage tsawon lokacin jira kafin fitowar sakamakon gwajin. Wakiliyar muryar Amurka a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta aika mana da rahoton.
A cewar karamin ministan sha'anin kiwon lafiya a kasar Oloniniri Mamora a yayin da yake bayani a taron kwamitin kota kwana na shugaban kasa kan COVID-19, sabon na'urar gwajin na da matakar inganci wajen fidda sakamako idan aka kwatanta da hanyar gwaji ta RT-PCR wanda kasar ke amfani wajen gwajin da ke daukar sa'o'i kafin a samu sakamako, kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fuskantar kalubale na karuwar hanyoyin gwajin cutar ta COVID-19 a jihohi da dama. Dan majalisar wakilan tarayya kuma shugaban kwamitin kiwon lafiya Dr. Yusuf Tankwaso Nunu yayi kari da cewar
babban nasara ne da za a ce an samu a tafiyar da cigaba a Najeriya, kuma aka samu daga cikin manyan masana kimiyya a Najeriya suka haɗu cikin kusan kasa ga wata shida suka fitar da wani hanyoyi da yake za a gano masu wannan cuta a duniya. Ba karamin nasara bane a gare mu. Amfanin wannan shine testin da suka yi zai ba da sakamako cikin minti 40. Wannan kenan zai rage zama na zulumi kafin a gano wanda ke da shi, zai kuma ba da sauki ga waɗanda suke neman su san matsayinsu domin katon da suke da shi na fita waje. Wannan zai rage lokacin da za su jira suna da, kuma zai ƙara yawan waɗanda yake za a iya ganowa suna da shi ko ba su da shi a cikin lokacin kalila. Bayan haka kuma idan gwamnati ta ba da ƙarfi zai rage kuɗin da yake za a amfani da shi a fita waje domin sayo wasu kayayyaki da za a yi wannan testin a Najeriya.
A cewar shugaban ƙungiyar akantocin Najeriya Muhammad Akrome Noma, wannan yunkuri zai taimaka wajen inganta masana'antar binciken kimiyya da fasaha.
Tunaninmu shine tunda ya zamana cewa abu ne wanda aka yi ta na gida, to yana iya yiwuwa cewa ba zai tsada kaman wanda ake yi na dadin ba. To idan haka ne kuwa abu ne wanda ya kamata mu murna sosai akai, don abu ne wanda zai taimake mu iya sanin abin da ke tafe da mu. Idan akwai cutar an san shi da sauri-sauri, kaga zancen magani ma za a yi shi da sauri-sauri, ba kaman na da wanda sai an yi kwanaki kafin a samu sakamako ba.
Masanin tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi ya yi kari da cewar
wannan bincike da aka kawo na protective na corona da aka samu a Najeriya ya nuna mana cewa mutanen Najeriya masu hazaka ne, masu basira, kuma cikalli Germany ba sa daukan wani abu zai tsaya, amma kimiyya da fasaha idan suka yi bincike guda daya sai kaga an sai da shi dala biliyan 5, to wannan kawai ya isa ya rike musu tattalin arzikin su. To mu din nan da zamu bunkasa wannan bangaren kimiyya da fasaha ta ma'aikatan kimiyya da fasaha ya zamanto ilimin mu da manhajar ilimin mu, wato curriculum din mu na Najeriya an daidaita shi irin na zamani.
Tun dai a watan Afrilu gwamnatin Najeriya ta sanar da kudirinta na gwajin akalla mutane miliyan 2 a cikin watanni 3, sai dai hakanta bai cimma ruwa ba, inda har ta kasa gwada kashi 30 cikin 100 na mutane miliyan 2 da aka dau aniyar yiwa gwajin. Izuwa yammacin ranar Talata, ƴan Najeriya 509,555 a cikin al'ummata miliyan 200 aka yiwa gwajin cutar, an kuma yi nasarar gano mutane 58,460 waɗanda suka kamu da cutar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. To kuna sauraron labaran ne akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mutum VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na Lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Sule dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin ya Allah. Amin. Amin summa amin ya Allah.
Sauraro, idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki a shirin mu da ya gabata, mun kwana ne a inda Dr. Mubarak Labaran Liman yake mana bayani akan irin kayayyakin abinci da suka gano dake da muhimmanci da tasiri a jikin dan adam. A nan za mu dora.
Na'am, to kaman a nan namu nan bangaren da yawancin bincike na gaskiya na fa aiwatar da su a nan arewacin Najeriya, to na fi mai da hankali akan abincin da mun ci su a nan arewacin Najeriya. To kaman wannan ganyayyaki kaman zogale haka da muke amfani da shi, iya da matukar tasiri wajen kiyaye jiki. Da bangaren kuma kamar ƴaƴan itatuwa akwai abubuwa da dama su ma, kuma akwai su kaman taura, akwai kaman goriba, wanda kin ga abubuwa ne wanda ba su tana ce yara ne su amfani da su. Shi kuma da kin sa matsayin wani abin da mutu kaman wannan su taura goriba kaman yawa kaman kanikari da kuma shi kanshi ganyen shayi musamman da koren ganyen shayi wato kaman green tea da kanikari wannan da ake sawa a shayi da sauransu. Wannan abubuwan idan zama sun zama su ne abinda mutum ya jimanta a wajen abinci da tsamiya, ita ba ku da cikin da mutum akan tsamiya wannan doron da ake amfani da ku. Idan zama mutum yana shigar da wannan abubuwan cikin abincinsa ne da gobe da yake ci, to duk wannan abubuwan gaskiya tabbatar da cewa suna da sinadarai masu ƙarfi wajen kiyayewa daga samun binciken mu da mutum na biya yi alaka ne da yanayin muhalli. Wato wancan dama mun mai hankali akan ta yadda mu'amalolin mutane ke da zamantakewa, wannan kuma mun mai hankali akan muhalli yadda mutane suke mu'amala da muhallansu. Kamar yadda na miki bayani, akwai sinadarai wanda a muhalli suke, ko dai a ma'aikatu da mutane suke aiki da su, ko kuma ma'aikatu wanda suke aiki zama sun turo wannan sharansu ko kuma da turuwansu zuwa magudanar ruwanmu wanda zai zo shiga da kuma gurɓata yanayi, kuma wannan abin zai dawo ya shiga cikin abincin da muke ci da ruwan da muke sha da iskar da muke shaƙa da sauransu, wanda kuma zai zama yana iya janyo cutar kansa. To mun aiwatar da bincike da yawa a wannan ɓangaren, wanda akwai irin kaman bincike da irin akwai masana'antu gaskiya manya-manyan masana'antu wanda ba su mai da hankali wajen kula da gwalan su yadda suke zubar da shi al'umma. Wannan abin kuma iya da matukar illa akan rayuwar mutane. Akwai irin masana'antu kaman na irin jima da fata, akwai irin masana'antu kaman na irin suke aikin ƙarafa, sarrafa ƙarafa, akwai irin masana'antu da suke aikin sarrafa rububi, wanda suna duk dai masana'antu da suke amfani da sinadarai masu ƙarfi. To ya kamata a ce akwai tsari da ake da shi wanda lallai suke bi na bai ɗaya, wanda duk wanda gwalansu da tunsu akwai da za su yi a killace shi a kuma zubar da shi. To amma a yawancin garuruwanmu da muke da su da wurare da muke da ake samu, kawai sukan turo wannan da gwalan ne ta kwatanni wanda zai komo daga cikin gari da kuma cikin ruwa da ake amfani shi da ruwan nan yawanci shi ake ban ruwa ake bawa shukoki ban ruwa da kuma abincin da ake dubo mana shi kansu wannan kayan lambun da muke amfani da su sai zama na an dawo da mutane wannan chemical sun kuma suna shi a cikin abinci ko kuma a ruwan sha to wannan abin iya da matakan illa kuma yana buƙatar gaskiya gwamnati ta shafe a kai to bangare kuma na biyu mun ƙara mai da hankali a wajen bangaren aikin noma saboda kamar yanzu aikin noma ya riga da an inganta shi da samu ana ta magana ne na kokarin yin noman zamani kusan duk wani manomi da kika samu da samu iya amfani da takin zamani iya amfani da su wannan magungunan kwari kashe kwari magungunan kashe ciyayi da dai sauransu to wa'annan musamman magungunan kashe kwari da ciyayi to suna matukar tasiri suna da cikin jerin sinadarai wanda suke da sa iya janyo cutar kansa sosai sosai to kuma ana amfani da su sosai a wajen aikin noma ana amfani da su sosai a wajen shi kanshi ajiye ma amfanin kayan gonan domin an riga da an ɗebo ita ce baka daga gona to kaman su ɗan kasuwa da kuma su manoman inda aka ajiye su kan ajiye su a su a zuba musu wannan magungunan to wa'annan magungunan yadda ake mu'amala da su da yadda ake amfani da su da yadda kuma ake kula da za a fitar da abincin nan domin da za a je a wanke shi to wannan abun gaskiya bangare ne wanda muka yi nazari muka ga akwai matsala sosai sosai a al'ummarmu.
Na yi kura ya kwalli kitocin duniya waɗanda ba su dare ko safiya irin waɗanda ba rani ko damuna ban dauke da yanayi ba guda daya.
Kamar wadda matsala za ka ce yake haddasawa tunda kayi maganar maganin kwarin nan na feshi kayi maganar kuma maganin kwarin nan na ajiye abinci wanda bayan an riga an girbe abinci aka kawo store kuma ake sa maganin nan
to wato bincike da muke da baya-bayan nan wanda muka dole karamin bincike ne a nan Zaria muka yi shi amma mun duba gonaki da manoma mun kuma yi dauki bayanan su kuma mun yi nazarin yadda suke mu'amala da wannan abubuwan kusan a kashi 100 na manoman duka da muka yi abin nan zan yi kashi 90 zuwa 95 ba wani wanda baya mu'amala da irin wannan maganin kwayoyin feshi ko dai feshin ciyawa ko kuma feshin kwari da sauransu
har kananan manoma
kusan kowa iya amfani da shi ke eh kananan manoma har kananan manoma to kuma abin takeicin ko abin tashin hankali a cikin kashi 95 din nan kashi 85 cikin 100 ba sa bin ka'idoji da aka gindaya na yadda zaki fi amfani da wannan maganin feshin da suke yi kansu kuma kusan kashi 60 ko 70 ba su ma san wannan musamman maganin feshi kamar na ciyawa ba su san ma yana da wata illa a jiki ba yawancin manoman sun san cewa maganin kamar kwari ko kuma kashe beraye iya da illa amma ba su ganin cewa maganin kashe ciyawa iya da wata illa sai shi suna ganin shi kaman abu ne wanda ai kawai ciyawa ce ke kashewa shi yawanci ba su fahimci ma yana da wata jiki ka wani illa ba to yawanci duka magungunan a jikin robobin su ko cikin katannin su akwai ka'idoji da aka rubuta ne da zaki amfani da su an kuma faɗi illolin su duk yawanci duka an faɗa da turanci to amma kusan kashi 50 na manoman nan ma ko 60 ba ma sa karanta wannan abin ballanta ma su fahimci ma ni ko da ma suna da ilimin karantawa ba su ma karantawan ballanta su gane ni aka ce ko ya zan yi ne amfani da shi ko zan yi kiyaye kai na da shi to abinda bincike na mana shi ne yawancin su da ake samu na farko dai wajen dama magungunan nan za su dama suna taba su da hannayen su ba tare da sun sa wani kaman mayanin kare hannu wanda zai kare su ba kuma wajen yin feshin kanshi ya fi feshin maganin nan ba tare da sun sa wani kaman takunkumin rufe hanci ba ko kuma shi kanshi jikin nasu fata jikinka saboda idan cutar kansa tana kama har akwai non hodgkin lymphoma da sauran su tana cikin fata jiki take kamawa to ya kamata a ce a tsarin duk feshin nan zaka kiyaye zaka killace duka jikinka ne ko ina to duk yawanci gaskiya ba a yin wannan abun abun ma tashin hankali za ki samu magungunan a gidajen su suke ajiyewa a cikin ɗakunan da suke kwana tare da iyalansu da yara da komai kuma robobin ma da aka yi amfani da magungunan za ki samu an dawo kuma ana sake amfani da su ana zuba ruwan sha ana alwala da su wanda duk wannan mutum da akwai sauran wannan sinadaran yawanci wanda suna iya makale a jikin wannan robobin wanda zai haifar da matsala mai matuƙar illa a cikin al'umma mun aiwatar da wannan binciken kuma mun duba a cikin kaman ƙoramai da suke kusa da su wannan irin gonakin don mu gani cewa ko akwai sauran ragowar irin wannan sinadaran ba a cikin wannan koraman mutan suna da tasiri wanda yawancin duka irin wannan koraman da muka duba da ruwan da suke ake bar ruwa da su duka suna da wannan sinadaran kuma a mataki wanda yake mai girma wanda kusan ya kai matakin da ba a so ya kai wannan irin matakin to wannan kuma ruwan yawanci ake samu yara suna wanka a ciki wasu ruwan ma akan diba ana wasu ma ana sha kuma da su dai ake bar ruwa wa su wannan kayan abincin kuma za a debo kayan abincin na dawa zuwa ce to matsala ce dai gaskiya babba wanda dole su mun samu wayewar kai kuma mun tashi a tsaye domin kiyaye kai da ita gaskiya insha Allah
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da fatan an amfana a kasance mako na gaba a halin yanzu a madadin shi Dr. Mubarak Dabaran Liman da Julie Lazarus Gresham ni ce Aisha Tisle ku kasance cikin koshin lafiya. A gaida Aisha Tisle yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email.
Wasika ta farko ta fito ne daga Ali Abdullahi Doran Baga. Yace muna alfahari da irin ci gaban da Najeriya ta samu a cikin shekaru 60 da samun yancin kai. Allah ya bamu zaman lafiya mai dorewa da shugabanci na gari. Amin. Wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Salamatu Haruna Daba da anti matar baffa Haruna Bajuga. Suka ce Najeriya ta cika shekaru 60 da samun yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Amma har yanzu babu wani abu na zahiri da zai taimaka wa rayuwar matasa waɗanda ake amfani da su wajen bangar siyasa. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi salon VOA Hausa. Hakika yau ce ranar cika shekaru 60 da samun yancin kai a Najeriya. Domin haka ya kamata hukumomin Najeriya su tashi tsaye domin kawo tsare-tsaren ci gaban talakawa. Sako daga Musa Hadaran Asuba da Mazaran. Shi kuma Usman Shitu Mahuta cewa yayi hakika muna jinjinawa kasar mu Najeriya dangane da kirkiro wannan sabuwar na'ura ta gwajin annobar coronavirus. Hakika wannan wani abin ci gaba ne a bangaren kimiyya domin hakan zai taimaka kwarai wajen zakulo masu fama da wannan cuta tare da daukar matakin da ya dace. Sai kuma sikar Usaina Alhaji Umar Fareba Gashuwa tace salon VOA Hausa. Ci gaba da mayar da martani da ƴan siyasar Niger ke yi akan hukuncin dakatar da Umaru Numa daga magana da yawun jam'iyyar Lumana Afirka da Walaki Gora Aniya. Wasika ta ƙarshe kuma cewa ta yi sanar da naira triliyan 13 a matsayin kasafin kuɗin shekarar baɗi ta 2021 da gwamnatin Najeriya ta yi. Ni sai dai in ce ummi ta gaida Aisha domin na tabbatar da cewa kashi 75 cikin 100 na talakawan Najeriya har yanzu ba su santa inda kasafin kuɗin bana ya bu ba balle a zo mata da zancen na baɗi. Don haka Allah ya raka taki gona. Sako daga Ado Salati Goma ga Annabar Jau.
Za mu je zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
Gwamnatin Spain ta ba da umarnin saka wasu takaitattun matakan kulle a birnin Madrid yayin da kasar ke fuskantar ƙarin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar coronavirus. An hana mazauna birnin mai mutum miliyan 3 fita waje daidai idan mutum zai je aiki, makaranta, siyayya ko kuma asibiti. An tilastawa gidajen sayar da barasa da abinci su rika rufe shagunansu da wuri tare da rage adadin masu zama a ciki da kashi 50 cikin 100. An amince da sabbin matakan kullen ne yayin wani zama da aka yi tsakanin gwamnatin Prime Minister Pedro Sanchez da shugabannin yankunan kasar masu cin gashin kansa a kasar ta Spain. Shugabar Majalisar Wakilai Amurka Nancy Pelosi da sakataren baitulmanin kasar Steven Mnuchin na shirin sake wani zama yau Alhamis yayin da suke kokarin cimma matsaya kan wani sabon shirin ba da kudaden tallafi saboda annobar coronavirus wanda ya gagara samuwa. Pelosi ta ce bangarorin biyu sun tattauna abubuwa da dama jiya Laraba kuma tattaunawa za ta ci gaba da ganawa. Shugaban adawar Rasha Alexei Navalny ya faɗa wa wata mujallar kasar Jamus cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ne yasa aka sanya masa guba. A wani bangaren kalamansa da jaridar Der Spiegel ta fitar yau Alhamis, Navalny ya ce ba ni da wani da zan zarga da aikata wannan laifi illa shi. Ita dai fadar Kremlin ta musanta cewa tana da hannu a ciki. Navalny ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi a ranar 20 ga watan Agusta, inda da farko aka kwantar da shi a wani asibiti a garin Omsk na yankin Siberia.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da tsadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Tuli Laser Scrum da ta hada shirin. Ni Zahara Aminu Fage nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. We'll be right back.